يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهك بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau ma shirin domin iyali yana tare da muka gayyata domin tattaunawa kan batun dokar takaita kayayyakin aure da aka kafa a Gumel. Muna tare da Honorable Salisu Abdullahi Gumel, sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a ƙaramar hukumar, da Comrade Yahaya Sha'ibu Ungungu, ɗan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare haƙƙin iyali. Sai kuma Barista Amina Umar Hussein, sakatare ƙungiyar mata ta ƙasa da ƙasa FIDA reshen jihar Kano, ga jagorar tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Barista, ke dama kuna zuwa kotu kuma kuna ta gwagwarmayar nan ta kuta FIDA. Kinji wasu daga cikin dalilai da suka zaburar da mutanen masarautar Gumel suka ce bar su doka, duk da cewa ba mu kai ga ambata watakila abinda dokar ta kunsa ba, ke ya kika ga wannan yunkuri?
To, yunkurin nasu gaskiya kamar yanda Comrade yace za mu ce abu ne mai yabawa wanda ya kamata a yaba musu na farko, sannan na biyu za a duba a ce sun yi shi akan doran shari'a, tunda kamar yanda muka sani ita tarayyar Najeriya tana da tarakuni guda uku, muna da executive, muna da legislators, muna da judiciary. Wato su bangaren local government sun fara karkashin executive ne, wato masu gudanarwa. To su ma kuma in ka kalla zaka ga kamar yanda tsarin yake, inda constitution na Federal Republic of Nigeria ya bada dama cewa ga yanda ake doka, ga kuma yanda ake tafiyar da ita, in an karya ga dai duk matakan constitution yayi bayanin sa na 1999. To ita ma haka local government council zaka iya kallanta kaman wata ƴar ƙaramar Najeriya ce. Chairman dinta shine shugaban kasanta, kansiloli sune gwamnoni, kuma sune ƴan majalisa na wannan, kuma doka ta ba su dama ta constitution na cewa idan da akwai bukata su haɗu su yi dokar da za ta tafi kar da zaman lafiyar garinsu da cigabansa.
Honorable Salisu, kunshin dokar me suka faɗa?
Idan zan fahimce ka kamar irin abubuwan da ita dokar ta hana
ta kunsa, yauwa,
ta
hana ko ta ce ayi?
Yauwa, ta hana ko ta ce ayi. To na farko dai abin da take magana a kansa shine kaya ko dukiyar aure kada ya wuce 70,000 in har ya zama dole. Sadaki kuma abin da ya sawwaka fadakarwa addinin musulunci, tace kuma a soke gara
gabaki ɗayanta.
Tace kuma kaiwa amarya zai kasance da rana maimakon da dare, kaiwa kuɗi ko kayan lefe zai kasance maza ne masu kaiwa ba mata ba. Tace a soke kayan sa rana dabino kawai ake aka yadda da shi ko goro wajen sa rana. Tace a soke duk wata harkar biki da dare, an yi da shi a yi biki daga 6 zuwa 6 kawai,
6 na safe zuwa 6 na yamma.
Yawwa. Tace kuma a soke gara irin ta Fulani, sannan tace muna so irin a soke anko, a soke mamin, irin kidan nan da ake na da ake kiransa mamin ko DJ dai, something like that.
Kada kada rere da ake.
Yawwa, da ake. Tace kuma a soke irin Arabian night din nan, Fulani night, Kauyawa night, wanda ake yin su duk dare. Zaka ga an ce yau Fulani na yi, da sa kayan Fulani a tafi da ƴan mata a yi badala badala a lobo bai a ce kawai na yi all duwa na abubuwa daga cikin kashe kuɗi na idan santa wanda ake san irin a ce an
da dokar ta haramta.
Yau da dokar ta haramta. Ta ce kuma a soke guje-gujen ababen hawa na ganganci a lokacin biki. Sannan kuma ta ce mota uku aka yadda da ita na kaiwa amarya. Sannan kuma ta bada umarnin cewa kaiwa amarya ya kasance daga satin 6 zuwa 6 na yamma ne, kar a kai ta da dare, a kai ta kafin 6 na yamma a ce an kai amarya. Wannan su ne kaɗan daga cikin irin dokokin da aka zayyana aka yi doka.
Akwai hukunce-hukunce misali na ga waɗanda suka karya ita wannan doka?
Duk wanda ya karya wannan doka zai zama ya biya tara wata uku ko kuma naira 50,000 abinda aka yi hukunci.
Ga duk wanda ya karya abubuwan da ta haramta.
Yawwa, duk wanda ya karya daga cikin wannan abubuwan da ta haramta zai iya yin wata uku a kurkuku kuma ya biya tara ta naira 50,000.
Ko mace ce ko namiji ko amarya ko ango?
yawa ko mace ko namiji ko mawaki ko me ko me wuri wanda zai bada wurin sa a hada maza da mata ko wanda ya kawo maza da matan ko wanda ya da yazo wurin aka kama shi a wurin so dole zai iya kasancewa ko yayi wata aku a kurkuku ko ya biya tara ta naira 50
galibi wata kila irin wannan in aka ce dokoki an yi tanadin su akwai kuma waɗanda za su zartar da su misali idan aka ce doka kai tsaye ana cewa ƴan sanda su ne za su tabbatar da dokar kamar yadda dokokin kasa suka abin nan wannan tanadin da wannan doka ta yi ta gumal suwa ta dora alhakin zartar da wannan doka
to wannan shine dan kuskure da muka samu kuma wanda muna ta kokari in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba da tabar hukuma har ta yi mana abin da ya kamata ta yi shi doka idan an yi ta gaskiya in ana so ta yi zafi ta yi aiki nan take a lokacin to ya kamata a ce an yi tax force committee shi wannan tax force committee shi zai rinka zagayawa yana ganin abin da ake kuma idan an ce tax force zai hada da duk wani security personnel yana cikin wannan committee din masu prosecution kenan so idan an ga ana yi su za su yi inviting kuma su za su yi masa case file sai su yi prosecution din sa to amma wannan tax force committee shine ba ai ba
to amma kun shigar da watakila masu unguwanni ko daga tai ko haka masu idan sarutu
yawa to a dokar ma kaga idan ka duba karshen dokar shi mai anguwa kusan ya ku kowa ma babban ro inda zai taka a unguwar sa akan wannan dokar auren kenan domin dama dai shine anguwa kuma kaga abin tace aka ce aikin mai anguwa ne ya tabbatar an bi wannan dokokin abin da karshen dokar ta faɗa kenan kaga mai anguwa yana ciki sai dai abin da muka fahimta babu ba ai wayar da kai ba wanda muna nan muna zuwa wurin domin mai anguwar ma ya ma san cewa wannan role ɗin sa ne idan yaga ana ba anguwarsa wanda ya saba dokokin wannan da aka yi ya kamata shi ya fito in wanda zai hana ne ya hana in wanda zai kawo wa jami'an tsaro ne kara ya kai domin su sani ba gaskiya
da iyalai suke ciki a yanzu to gaskiyar magana shine kam menene makomarin macen da aka aure ta ita kuma bayan an riga an gama wata daya biyu wasu ga kuma abin yana sauki ba zai kawo sakin matan ba saboda saukin sa wannan shine abin ji mutane za su ga cewa domin babu wani tarnaki da aka yi wa namiji yayin da aka bashi wannan auren ya kamata a ce akwai wani tarnaki ko da wata takarda da su sa hannu idan an aure baka isa ka sake ta ba sai an dawo wajen mai unguwa ko sai an dawo wani karkashin wani hukunci da tabbas tunda gwamnati ce ta ma ta share ma hanya ne yanda zaka samu aure da sauki saboda haka kuma ya zama wajibi a kowane tarnaki yanda zaka yi aure sakin auren kuma ba zai kasance da sauki ba wanda za a ba ita kanta macen kwaba domin ka kula wannan ai ba a ba ita kanta mace cikakken kwaba ba a cikin wannan
ma'ana ba bata kariya ba
bata kariya ba sannan shi kansa harkar auren gaba daya da tsarin ya kamata a ce an masa wani tsari a karkashin local government ko da a karkashin community development ne na cewa duk wanda zai je aure sai ya je registration
ya register
ta cewa zai aure an cike certificate an ba yadda certificate na aure
to amma maganar da muke comrade misali manufar ita ce ta alagi tsadar aure nan da kawar da tsarabe-tsaraben da ba dole ba dama tambaya ta shine shin wannan matakin ya yi daidai da yanayin tattalin arzikin iyali a wannan lardi na Najeriya
eh to ai abinda wannan yake nuna irin halin wannan abinda yake nuna haskawa yana haska cewa akwai wani matsi na tattalin arziki da al'umma take ciki domin da babu irin wannan amma me ja wannan abinda yake haska akwai matsi na tattalin arziki wannan har ya kai da cewa aure ma yanzu wahala yake wannan abin da yake nuna yake watan ya kamata ita kanta gwamnatin sama gwamnatin tarayya kenan ta kalli wannan abin yana haska mata cewa a kasafa akwai matsananciyar wahala matsanancin hali na tattalin arziki da al'umma suke ciki wanda har ya kai ga aure ma yana nema ya gagara saboda haka mutane suna nema su dau su dau matakai domin ganin cewar al'ummarsu ba su kai cikin wasu halaye na haula'i na rayuwa ba wanda shi yasa suka yi wannan ganin cewar mewa ne ba su da tabbacin irin menene makomar rayuwar al'ummarsu zuwa gaba saboda tsananin talauci da ake ciki
saboda haka wannan yayi daidai abin da ya kamata a yi kenan sai dai kawai kamar yanda muke faɗa shine kada kuma a yi nama ya duhu rumo danyi
idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji abin da abokan wannan tattaunawa za su ce game da wannan matashiyar yanzu dai a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dedo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu